sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Juma'a 2 ga watan Yuni shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa wata arangama da aka yi tsakanin ƴan vigilante da wasu ƴan bindiga a jihar Sokoto ta yi sanadin mutuwar mutum kusan 10.
Wannan na zuwa ne lokacin da jama'a musamman mazauna yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro ke cike da fata. Wanda kalaban da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi a kan tsaro su kasance hanyar kawo ƙarshen matsalar.
Sannan za ku ji cewa tsofaffin sanatoci ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya sun kafa wani kwamiti na musamman da zai yi tuntuɓa gabanin zaɓen sabbin shugabanni a majalisar dokokin ƙasar. Muna kuma tafa da maimaicin shirin yanayi da muhalli. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wasu manyan 'yan majalisar dattawa biyu na jam'iyyar Democrat sun yi kira ga gwamnatin shugaba Biden da ta sauya salo, ta kuma goyi bayan kafa wata kotu musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin hukunta shugabannin Rasha kan mamayar da suka yi wa Ukraine a ranar Laraba. Ben Cardin da Tim Kaine, dukansu 'yan kwamitin majalisar dattawa na hulɗar ƙasashen waje, sun fito da wata matsaya ta yin kira ga gwamnati da ta yi amfani da matsayinta domin kada ƙuri'ar goyon bayan kafa kotun hukunta manyan laifuka ta musamman ta ƙasa da ƙasa domin hukunta shugabannin ƙasar ta Rasha da suka jagoranci yaƙi da Ukraine. Wannan matakin yana ƙarfafa demokuraɗiyyar, wato yana ƙarfafa daɗaɗɗiyar buƙatar Ukraine ta kafa wata kotun musamman kan laifin cin zali na Rasha, wadda babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya zai jagoranta ya kuma tattauna tsakanin Ukraine da Majalisar ta Ɗinkin Duniya. A dokar ƙasa da ƙasa ana hukunta laifin zalunci bamban da laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin bil'adama ko kisan ƙare dangi. To amma gwamnatin Biden ta fi karkata kan wani tsari na hukunta laifukan zalunci wanda ake bayyanawa da tsarawa, shiryawa, ƙirƙirawa ko kuma aiwatar da wani aiki na cin zalin kamar kai man mamayar soji. Akwai yiwuwar China ba za ta ɗauki kowane mataki kan Koriya ta Arewa ba, ko da kuwa ƙasar ta yi yunkurin sake harba tauraron ɗan adam na leƙiya asiri bayan da ta kasa a yunkurinta na farko, kamar yadda masana suka bayyana. Yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wadda ke da ƙarfin faɗa Kim Yo-jong, ta ce gwamnati za ta yi yunkuri karo na biyu na harba tauraron ɗan adam ɗin na soji nan ba da jimawa ba. Ta faɗa ta hanyar kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa na KCNA a jiya Alhamis cewa idan har aka ƙaƙabawa Koriya ta Arewa takunkumin harba tauraron ɗan adam, to kamata ya yi a yi Allah wadai da waɗanda Amurka da sauran ƙasashe suka harba. Kalaman nata na zuwa ne bayan rokar harba tauraron ɗan adam na Koriya ta Arewa ƙirar Shulima Wan ya sami tangarɗa ya kuma faɗa a cikin teku a yammacin Koriya ta Kudu a ranar Laraba. Kusan mutane dozin biyu suka mutu sakamakon annobar kwalara a wajen babban birnin Afirka ta Kudu a cikin makon da ya gabata, yayin da kuma wasu ɗaruruwa suke kwance a asibiti, yayin da cutar ta kwalara da ake kamuwa da ita ta hanyar ruwan sha ta zama ruwan dare a wasu sassan nahiyar Afirka. A ƙasar Afirka ta Kudu da tafi kowa yawan masana'antu a Afirka, wani abu ne da ba sabon ba. Wata ƙungiya mai zaman kanta Give the Givers tana ƙoƙarin shawo kan yaduwar cutar ta hanyar rarraba dubban kwalaben ruwan sha masu tsafta da sauran tallafi ga al'umma da makarantu. Kamar yadda jami'in ƙungiyar Clifford Mabe ya bayyana, gwamnati ta samar da sansanin killace waɗanda suka sami cutar suka kamu da cutar domin rage yawan cinkoso a asibiti.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashen labaran duniya. A Najeriya ana ci gaba da samun salwantar rayuka sanadiyar ayyukan 'yan bindiga, duk da fatar da jama'a ke da ita ta samun sauƙin matsalar musamman duba da kalaman da sabon shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi a kan rashin tsaro. Ko a cikin makon nan an samu salwantar rayuka da aƙalla ba za su kasa 8 ba a wata fafatawa tsakanin 'yan bindiga da 'yan banga a Sokoto da ke are maso yammacin Najeriya, kamar yadda za ku ji wannan rahoto da Muhammad Nasir ya koma mana daga birnin na Shehu.
A iya cewa alƙawalin da tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na cewa zai miƙa ƙasa mai cikakken tsaro ga wanda zai gade shi ya kasa cika. domin ko ranar da yake mika mulkin an samu rahotannin yan bindiga sun kai hare-hare ga jama'a har an samu salwantar rayuka a yankin gabacin Sokoto yankin da jima yana fama da matsalar rashin tsaro. Maharan sun yi dauki ba dadi ne da yan banga a garin Gatawa dake karamar kuma mulkin sabon birni. Na kuma zanta da ɗaya daga cikin yan banga da suka fafata da barayin Saminu Hamidu wanda ya bayyana cewa matsalar ta fara ne lokacin da wasu Fulani suka zo suna kiyo ganin yan banga kusa da su sai suka gayyato yan uwansu dake dauke da makamai. To su fa bangaren su kun samu sa'a su?
To eh an samu sa'a su. Saboda sun tafi da yaron muguda wanda Allah ya kuɗe shi shi kuma aka sako shi. To shi ya ce tabbas sun ci za su koma su ga yan uwansu da su ga wasu ba.
A cewar Saminu Hamidu safiya duk ta Allah sai yan bindiga sun fito ko dai su ta da hanya suna ɗaukar mutane ko su kai hari a wasu wurare.
Ni da su ayi kuma da yadda sun kai. Suka yi jama su yanzu haka jiya akwai wani ƙauyen gari ne ana ce mishi Ɗantar.
Na ne mijin taba kin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan batun sai dai na kasa samun mukaddashin kakakin runduna a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i a lokutan da na kira sa ta wayar salula. Wannan na zuwa ne lokacin da jama'a musamman mazauna yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro ke cike da fata koda kalaman da sabon shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi akan tsaro su kasance hanyar kawo ƙarshen matsalar. To sai dai wani mai bibiyar lamarin rashin tsaro a Najeriya Bashir Altina Goyawa na ganin cewa
aiwatarwa ɗin shi ke an magana ai shi wanda ya gada abin da ya ce ba zai mika mai matsala ta tsaro ba ko ina cikin yankin Najeriya. Ƙarshen taron da ya mika ainihin mulkin ranar an ga kashe mutum kusan goma ga gabashin Sokoto. To kaga waɗanda abubuwa kalamu ne na siyasa kalamu ne na 'yan siyasa kuma an saba da su kuma jiddadun shi ne abin da suka cewa kuma ba su cikawa.
Masana lamboran tsaro na ganin akwai manyan kalubale da ba za su kasa kai bakwai ba da za su iya zama tarnaƙi ga kalaman da sabon shugaban Najeriya ya yi akan tsaro. Dr. Yahuza Getso ta ganin cewa daga cikin kalubalen akwai rashin ingantattun kayan aiki, rashin kuɗi da kuma cin hanci.
Domin wannan zancen da ya yi ai ba zance ne wanda yake za a iya amfani da shi na togaciya take kai tsaye take yanke yanzu a ce gashi zai zo ya faru ba. Akwai waɗanda suke bawa 'yan ta'adda nan masu aikata waɗannan laifukan bayanai na sirri na gwamnati wanda bai kamata 'yan ta'adda su san da shi ba. Fuska ta uku shi ne wato a cikin al'umma kanta akwai mutane waɗanda suke samun tagomashi da wannan matsala da ake fuskanta ta tsaro don haka suna ƙara barbala mata wutan man fetur.
Har yanzu dai mazauna yankuna da dama a Najeriya musamman a arewacin ƙasar na ci gaba da zaman ɗarɗar saboda rashin tsaro duk da yake wasu na kyautata fatar yiwuwar samun mafita daga matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Gwamnatin kasar Zimbabwe ta ɗauki matakai da dama da ta ce za su ƙara buƙatar kuɗaɗen ƙasar da ƙara darajarsu, kazalika da kuma magance yawan buƙatar dalar Amurka. To sai dai masana tattalin arziki na cewa sababbin matakan ba za su yi aiki ba domin 'yan ƙasar sun dawo daga rakiyar kuɗaɗen ƙasar da darajarsu ke ci gaba da taɓarɓarewa. Daga cikin matakan da ministan kuɗin Zimbabwe Mthuli Mncube ya bayyana, dukkan hukumomin gwamnati za su karɓi akasarin kuɗaɗensu ne da kuɗin ƙasar da ake kira bond ko kuma dola. Ya bayyana cewa haka kuma za a biya duk wani haraji ne da kuɗaɗen ƙasar in baicin wasu muhimman abubuwa ƙalilan. Tun sa'ad da aka bada sanarwar, darajar kuɗin ƙasar ta ƙara faɗuwa daga 1,900 zuwa 2,600 a kan dalar Amurka a kasuwar hukuma, yayin da a kasuwar bayan fage kuma ta ninka da kusan kashi 100, lamarin da ya sa farashin kayayyaki ya yi tashin gorin zabi. Tuni kuma da jama'ar ƙasar ta Zimbabwe da 'yan kasuwa suka soma ƙauracewa kuɗaɗen ƙasar saboda wannan matsala. Yayin da bazara ta kan kama a ƙasar Sweden, hayaƙin taba sigari ya kau a wajen gidajen sayar da abinci da mashaya. Ƙasar ta Sweden wacce ta fi kowace ƙarancin shan taba sigari a Turai, a yanzu tana dab da ayyana kanta a matsayin ƙasar da ba a shan taba sigari, wanda ke nufin tana da masu shan sigari da adadinsu bai kai kashi 5 cikin 100 na yawan jama'ar ƙasar ba. Wasu wato wasu masana sun dora alhakin nasarar da aka samu kan yekuwa da kuma dokoki na tsawon gwamman shekaru, yayin da wasu kuma ke nuna yatsa kan yawaitar sinas, wani nau'in taba mara hayaki da aka haramta a wasu wurare a Turai, amma ana fataucin su zuwa Sweden a zaman wani zaɓi na taba sigari. Kasar na dab da cimma matakin na kashi 5% alƙaluman ma'aikatar lafiya ta Sweden sun nuna adadin shan taba sigari a rana ya kai kashi 5.6% a shekarar da ta gabata.
A gaida Murtala Faruk Sanyina da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya har ila yau tsofaffin sanatoci da ke karkashin inuwar jam'iyyar APC mai mulki sun yi wani taro inda suka kafa kwamiti na musamman wanda zai yi tuntuɓa gabanin zaben sabbin shugabanni a majalisar dokokin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Wannan shine karo na uku da tsofaffin sanatoci daga jamhuriya na biyu zuwa jamhuriya na hudu a ƙarƙashin Sanata Bashir Lado za su yi irin wannan taron a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda suka sha alwashin haɗa kan masu ruwa da tsaki don tabbatar da fitowar Sanata Godswill Akpabio da Sanata Barau Jibrin a matsayin shugaban majalisar dattawa da mataimakinsa a majalisa ta goma. Shugaban tawagar Sanata Bashir Lado ya yi ƙarin bayani cewa
dama dalilin wannan taron shine mu ƙara nuna wa 'yan uwanmu cewa ita jam'iyyar nan ita ce uwa, ita ce uba, kuma a dalilin jam'iyyar nan duk muka zo inda muke. Saboda haka yau idan jam'iyya ta fito ta ba da umarni, to yana da kyau mu bi umarnin jam'iyya, koda wannan abin da jam'iyya take so, koda ba shi ne zai yi wa kowa daɗi ba, amma da ike iyaye ne, shugabanci ne na jam'iyya, kuma jam'iyyar nan ita ta haifar da shugabancin nan, yana da kyau. Shi yasa muka haɗu muka ƙara kira ga 'yan uwanmu wanda suka fito neman wa'annan kujeru.
Ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar kuma wanda ya sauka daga neman mukamin shugaban majalisar dattawa saboda ya fito daga jihar da mataimakin shugaban ƙasa ya fito, Sanata Muhammad Alin Dume, ya yadda cewa jam'iyya ce kan gaba a harkar majalisa, kuma ya fi ganinsa a hanya da za ta tabbatar da zaman lafiya a ƙasar.
Tunda jam'iyya ta fito ƙarara, kuma banda haka kamar na Senate majalisar dattawa, an yi shi ne bisa adalci da kyautatawa don kar a cutar da kowane ɓangaren ƙasar. Kuma peaceably lahi, tunda mu a zaman mu musulmai a bisa addinance muna da president, muna da vice president, kamata yayi na uku na kasa ya zamanto Christian ne, kuma ya zamanto daga kudu, to kuma abinda kenan shi shugaban kasa ya bada shawaran ayi. Kuma shi a Akpabio da aka dabaro da aka zaba su jagorci wannan tafiyan, suna da experience da abubuwan da yake bukata na tafiyar da jami'an nan. Sauran kuma ba su da shi, ba na so ina kama sunan mutane, amma ba su da kwarewa, ba su da cancanta.
To kowane mataki taron ya dauka na ganin an samu nasarar tsayar da waɗanda jam'iyya ke so, Sanata Bashir Lado ya yi ƙarin haske.
A yau a cikin shawarorin da muka yanke shine za a kafa kwamiti na dattijai na iyayen al'umma da na tsofaffin sanatoci wanda za su je wurin wanda suka fito takarkarin nan domin su nemi alfarma, a roƙe su kan cewa a yi haƙuri kar mu zo mu faɗa 'yar gidan jiya, wato kuskuren da aka samu a kwanan baya kuma shi a waccan gwamnati da ta wuce, inda aka zo aka samu dalilin rashin jituwa har aka zo aka samu wani bangare ya zo ya kafa shugabanci.
Abin jira a gani shine ko wannan mataki zai tasiri a batun zaben shugabannin majalisar dokokin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu agogo nan Washington DC na cewa karfe 3 na dare ne da minti 14. 8 na safe kenan da minti 14 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 14. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1230 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika ko da yake kuke so za ku izuwa shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka. ta madalla yanzu kuma ga maimaicin shirin yanayi da muhalli.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata, inda shirin ya karɓi bakoncin shugaban hukumar da ke samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin muhalli ta Najeriya Nasriya Farfesa Aliyu Joro, wanda a tattaunawarsa da wakilin muryar Amurka Alhassan Bala a game da shirin tallafin dalar Amurka biliyan 2.9 da kasar Japan ta yi wa Najeriya domin bunƙasa harkar babban bola a kasar. To a yau Farfesa ya yi bayani ne a game da matakan da suke ɗauka wajen shawo kan batun bolar kayan na'urori wanda aka fi sani da e-waste.
Wato abin da yake faruwa da su wannan kayayyaki na na'urorin lantarki, Najeriya saboda kasancewa tattalin arziki ne waye da ƙarfi, mutane da yawa ba za su iya sayan irin wayannan kayayyaki sabi ba. To sai aka yi amfani da shi ana shigo da tsofi wanda muke kira dan kotono, wasu suna kiran sa tokumbo. Wato akwai su television, su firji, akwai har su handset ma, akwai su laptops. To su kuma wancan kasashe da suka ci gaba, in kayan nan ya zo ƙarshen amfaninsa, wa ƙaramin ɗawainiya bane a wajensu. So sun samu kamar hanya ne da za su mai da mu nan kasashen duwara sa ƙarfi mu zama juji. To sai a tattara a kawo, wasu ma suna isowa Najeriya ba sa aiki. To kaga in suka zo sun zama mana ɗawainiya, saboda kaya ne wanda yake da illa ga muhalli. Akwai abubuwa da aka yi amfani da shi wajen yi su, suna illa sosai ga muhalli. To mutane mu kuma ba su sani ba, in aka kai wanda ya lalace sai kaga akwai masu sarrafa shi ba ta hanyar yadda ya dace ba. Za su faffasa, akwai su waya masu amfani, za su dauka, za su kona roban. To yin wannan aikin yakan shafe su lafiyansu, ya shafe muhalli. In suka kona nan iska da muke shaka zai gurbata, sannan tokan kansa da yake kasa zai lalata kasa. In akwai shuka a wurin cikin wannan defin za su bi har cikin abinci mutum ya ci. In kuma aka yi ruwa zai iya wanke wasu, ya kai su cikin ruwa na cikin kasa. In akwai korijiya ko bohol in kai wasa sai ka sha. Akwai wasu nau'in karafuna masu illa daga jikin wannan. To saboda haka ne ya zamana dole a samu hanyar sarrafa shi, kamar yadda ma magana na robobi, shi ma na wayannan kayan na'urorin su ma akwai kamfanonin da suka haɗa kansu suka yi ƙungiya wanda zai rika lura da irin wannan kayan. Shi wannan shi muke kiransa EPRON, E-Waste Producer Responsibility Organization of Nigeria. To already sun fara wannan aikin. Ya kamata duk wanda zai shigo da kaya ko sabo ne ba wai sai tsohuwa ya yi rijista, saboda za a bi wannan abun da ya shigo da shi. Yayin da ya gama amfani, ana bukatan ya ɗauki wannan kaya ya kai shi can inda za a sarrafa shi yadda ya dace.
Shi kuwa Sani Cika Turankawa, masani akan al'amuran sauyin yanayi daga jihar Sokoto, ya yi tsokaci ne a game da wani taron da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya UNDP tare da haɗin gwiwar Ma'aikatar Muhalli ta Najeriya ta shirya domin fara tattara bayanai a game da irin gudunmawar da Najeriya take yi na rage fitar da gurɓataccen iskar carbon da ta yi alƙawarin za ta rage daga nan zuwa shekara ta 2050.
Daga shirin wannan mutum dama an fara zai da baki ne na Najeriya jiha 36 domin tattauna a biyu waɗanne hanyoyi na muka ɗauka domin cimma manufar abin da ake kira Paris Climate Agreement, wanda ƙasashen duniya suka taru suka sa hannu a shekara ta 2016. Shi daga shirin wannan taron wani project ne aka fito da shi na shekara 4, wanda kowace shekara biyu za a duba dan da kake aiki da ni a gani cewa shi yanayin mayakin da aka ce za a rage cewa za a killace shi shekara 2050 za mu samu kano cikin cewa babu wani aiki da ke fitowa muhallin da Najeriya kamar da kuka hannu ta kwayoyi ne da ba za a killace ne.
To Farfesa Aliyu Juro bai sallama da mu ba sai da ya dora akan batun illar bolar kayan na'urori.
Akwai hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai lura da muhalli UNEP da akwai kuma wani ma'aikata da ke ƙarƙashinsa da ake kira JEF Global Environment Facility suka ganin ya kamata a taimaka wa Najeriya su suka ba da taimakon kuɗi saboda a ƙarfafa wannan aikin kamar yadda Japan ta ba da kuɗi a kan robobi su ma suka ba da kuɗi ita wannan hukuma namu na Nasarawa suka je Lagos muka yi irin wannan aiki na tattara wayannan na'urorin lantarki da suka lalace muka kuma nemi wasu kamfanoni wanda suke da kayan sarrafa wannan kayan nauyinsu ya kai ton 300 to su kuma suka sarrafa suka bayar da na gaya ma in aka kai za su wargaza wani abu mai amfani duka za a ciccire shi a tura wa wasu ma'aikata wanda za su sake amfani da shi wajen wasu kere-kere sa kuni wannan kuma nasara ne ke mai da su amfani da su.
Sauraro duka-duka abinda ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Idan Allah mai kowa mai kuma yin raya mu zuwa makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Alhassan Bala da ya tabbatar da nasarar wannan shirin. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Kafin mu karkare shirin ga wannan sakon duniyar Amurka.
They got nothing, zero. You know why? Because there is nothing. But they can play that game, but we can play it better.
The fact is, you do not have the vote in the House.
Yes, I do.
And instead, we will be defined by our hopes, not our fears.
Make it harder for people who shouldn't have guns to get guns.
Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi Amurka na ciki da waje, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi tsaro da zamantakewa. Sai ku kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo. To yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To a takaice, manyan 'yan majalisar dattawa biyu na jam'iyyar Democrats sun kira ga gwamnatin shugaba Biden da ta sauya salo ta kuma yi goyi bayan kafa wata kotu musamman ta Majalisar Ɗinkin Duniya domin hukunta shugabannin Rasha kan mamayar da suka yi wa Ukraine. Amma dai ana ganin gwamnatin Biden ta fi karkata kan wani tsari na hukunta laifukan zalunci wanda ake bayyanawa da tsarawa, shiryawa ko ƙirƙirawa ko kuma aiwatar da wani aiki na cin zalin kamar kai mamayar soji. Akwai yiwuwar China ba za ta dauki kowane mataki kan Koriya ta Arewa ba, ko da kuwa kasar ta yi yunkurin sake harba tauraron dan adam na leƙen asiri bayan da ta kasa a yunkurinta na farko, kamar yadda masana suka bayyana. Yar uwar shugaban kasar ta Koriya ta Kudu wadda take da karfin fada a ji ta ce gwamnati za ta yi yunkuri karo na biyu na harba tauraron dan adam din na soji nan ba da jimawa ba. Kusan mutane dozin biyu suka mutu sakamakon annobar kwalara a wajen babban birnin Afirka ta Kudu a cikin makon da ya gabata, yayin da kuma wasu ɗaruruwa suke kwance a asibiti, yayin da cutar ta kwalara da ake kamuwa da ita ta hanyar shan ruwan sha mara tsafta ta zama ruwan dare a wasu sassan nahiyar Afirka. A kasar Afirka ta Kudu wadda ta fi kowa yawan masana'antu a Afirka ɗin, wani abu ne da ba sabon ba. Gwamnatin kasar Zimbabwe ta ɗauki matakai da dama da ta ce za su ƙara buƙatar kuɗaɗen ƙasar da kuma ƙara darajar su, kazalika da kuma magance yawan buƙatar dalar Amurka. To sai dai masana tattalin arziki na cewa sabbin matakan ba za su yi aiki ba domin 'yan kasar sun dawo daga rakiyar kudaden kasar da darajar suke ci gaba da tabarbarewa. yayin da bazara takan kama a kasar Sweden, hayakin taba sigari kuwa na raguwa a wajen gidajen sayar da abinci da kuma gidajen shan barasa.
Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada a manta a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com, domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram, har da ma YouTube domin samun labari da dumudumunsu. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyi ne da ya ta ni gabatarwa, da kuma Solomon Abu da haɗa shirin, sai injiniyanmu Bab, ni Mahmud Lalo nake cewa a wani lafiya.